الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da arzikin saduwa a masallacin Anas bin Malik a nan gallaga a birnin Bauchi, domin ci gaba da darasin Umdatul Fiqh, littafin nan mai albarka na Ibn Qudama Al-Maqdisi, Allah ya masa rahama. Darasi na 153 daga cikin darussan da muke gabatarwa, wanda yau 13 ga watan Rabiu Nisani shekara 1442, 29 kenan ga watan 11 na shekara ta 2020 miladiya, za mu dora in Allah ya so. Za mu tashi a Kitabus Sayyid. Kitabus Sayyid zai mana bayani ne akan farauta a musulunci, hukuncen farauta, da kuma irin abinda ya halatta a ci na daga dabbobin da aka farauta, da kuma waɗanda ba za a ci ba, sannan da kuma yadda ake yin farauta a shari'ance. Wannan babi zai yi amfani ga dukkan mutane da suke da alaka da farauta ko kuma sayen abinda aka farauto, saboda koda a ce mu ba ma yin farauta kai tsaye, wani lokaci mukan ji sha'awar sayen dabbar da aka farauce ta. In kana tafiya a hanya, kana iya sayen wani abin da yake na abincin farauta ne, to wani iri ne daga ciki ya halatta, kuma menene ka'idojin da ake bi kafin ya yi, sannan kuma wace irin ala, wato wani irin makami ko kuma abun farauta na daga dabbobi ake iya amfani da shi a yi farauta. Sannan daga baya kuma za mu haɗa shi har da babin da ya yi magana a kan al-mubtar, shi ne shiga cikin hali na lalura da zai sa mutum dole ya shiga cikin tsananin da wato ba zai iya taƙaituwa a kan halal ba, har sai ya shiga haram a kan abin da zai ci. Waɗannan su ne abubuwan da za mu ji a cikin karatun yau, in Allah ya yarda. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu li atammani li akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iktafa atharuhum ila yawmiddin. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقده حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثا في الذكاء، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الثاني أن يرسله الصائد للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. ومتى شارك في الصيد ما لا يباه قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل. لما روى علي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره مثل ضرورته لم يباح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ولا يباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها
malam yace kitabu sayd bayan bismillahir rahmanir rahim bayani akan hukuncen as-sayd wato farauta malam yana cewa kitab kamar yadda muke ji shine al-bayanu shamil lil ahkami wal masail al-fiqhiyya al-mustamili ala al-abwab wal fusuli wal masail kaje an ce kitab ana nufi bayani mai fadi na matsaloli na hukunce-hukuncen fiqhu wanda yake kunshe da babuka a ƙarƙashin babukan kuma akwai fasali-fasali a ƙarƙashin fasali kuma akwai matsala-matsala wannan shine kitab asali malaman fiqhu sun saba sa wannan kitabu sayd din a matsayin babi ne a cikin kitabul at'ima an fahimta amma kun ga malam anan sai ya raba duk da cewa abinda zamu karanta zaka ji kamar ci gaba ne daga karatun jiya wanda ke da alaka da nau'ukan abinci to amma shi malam ya raba kitabul at'ima wanda ya hada da nau'ukan abinci na wanda ba nama ba da kuma wanda yake nama sai ya gama da su nan kuma yake magana akan farauta ba akan naman da aka farautar ba ana fahimta wannan sai ya zama hukunce-hukunce ne na matsalolin da ke da alaka da yadda ake farauta da kuma wata dabbace za a iya ci in an farauce ta da kuma wato wata dabbace ko da an bi ta hanyar farauta amma ba za a ci ba duk da cewa dabbar ita ta halatta a ci bayani akan dabbobin da za a ci da wanda ba za a ci ba an gama a cikin kitabul at'ima bayani akan yaya za a samu su kafin su halatta a ci ta fuskar farauta shine abin da malam zai mana anan an gane shine kitabus sayd abinda yake nufi da as-sayd shine farauta ma'anar sa a istilahin malamai na fiqhu shine iqtinasu wa qatlu at-tuyuri wal hayawanat al-barriya bi istikhdami adawatin makhsusa lil intifa'i biha shine yin kokarin samo a hannu ka riko kenan ko kuma kisan ka samo shi a rai shine iktinas ka samo shi bayan ya mutu shine qatl ka dai samu dai ka riko dabba ko da ranta ko bayan ta mutu wannan dabbar tana cikin dabbobi masu tafiya a ƙasa ko kuma tsuntsaye masu yawo a sama, amma banda harkar dabbobin cikin ruwa, wannan mun gama da babin su. Samo su ta hanyar amfani da waɗansu abubuwa waɗanda ɗan adam ke iya amfani da su domin farauta. Waɗannan abubuwa abinda za a rike ne a yi jifa ko a yi yanka ko a yi suka da shi, ko kuma dabba ce da za a aika ta kamo dabba ƴar uwarta, wannan duk ana ce masa as-sayd. Ana fahimta ko? Amma mutum yayi don ya amfana da shi. Duk abinda mutum zai dauki wani abu ya harba saboda kawai ya kashe, wannan ba as-sayd bane. Kamar dabbar da take cutar da kai, ko da ana ci amma kai ka bi ta don ka kashe ne saboda kar ta cutar da kai, wannan bai zama as-sayd ba, bai zama farauta ba. Haka kuma dabbar da take maka barna a gona, ko da ana ci sai ta auna ta don ka kashe saboda ta daina maka barna, wannan ba za a ci ba, ba shine as-sayd ba. Ana fahimta? Abinda aka yi domin a amfana da shi, amfana kuwa ita ce ko dai ka zo ka ajiye ta a gida, ko dai don ka sayar, ko kuma don ka ci, duk wanda kai ya zama as-sayd. Mutum yana iya zuwa yayi asalin farauta don ya kamo dabba da lafiyarta, saboda yana so ya ajiye a gida ko da ana ci daga cikin namun dawa ko dabbobin da ake iya kiwon su a gida, kamar mutum ya kamo barewa ko ya kamo gada, kaga ana ci, amma shi kawai sai ya daure ta a gida don ya ajiye ta, ba yanzu zai ci ba, ya halatta? Ana fahimta ko? Matukar zai kula da ita, tunda Allah ya ce ya halitta mana dukkan abin da ke bayan ƙasa namu ne, don haka ba abin da ya haramta maka rike dabba ko da tana zama a dawa, matukar ajiye ta ba zai cutar da ita ba. In zai cutar da ita, to sai dai ko ka ci ko ka barta. Ana fahimta ko? Haka kuma mutum yana iya yin farauta don ya samu kuɗi, yayi don ya sayar. Haka kuma amma mutum sai dai ya farauto abin da ya halatta a ci. In ka farauto abin da bai halatta a ci ba, kuna fahimta? To ba za ka yi bawa, ba za ka sayar da shi ga wanda ci zai yi ba, tunda kai in ya haramta a gare ka to ya haramta ga wani ma. Amma wanda zai ajiye ko wanda zai yi wani abu da shi na amfanin yau da kullum, ya halatta. Na faɗi wannan ne saboda masu farautar maciji. Mun ce maciji cinsa bai halatta ba, saboda abinda muka karanta, duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni a kashe shi a matsayin mai cutarwa ne, to ba a ci. Duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe shi, shi ma ba a ci. Ba a cin kwado saboda Annabi ya hana kashe shi. Ba a cin maciji saboda manzon Allah ya yi umarnin a kashe shi. Ba a cin kunama saboda manzon Allah ya yi umarnin a kashe ta. Ana fahimta? Ko da macijin bai da dafi, ba zai cutar da kai ba, amma tunda Annabi ya ce a kashe, to kai kuma ba za ka ci ba. Ana fahimta ko? To mutum yana iya farauto maciji ya sayar wa mutane, idan ba ci za su yi ba, amma wanda ka san ci zai yi, to ba za ka farauto ka bashi shi kuma ya ci ba, tunda don an hana ka ci, to an hana ka kuma cin kudinsa. Amma in dai don wani amfanin ne, ana fahimta? To wannan kana iya yi ka bayar wa waɗanda suke yin wani abu da shi na harkar abin da ya shafi bincike ko kuma ajiyewa ko kiwo, amma dai ba wanda zai ci ba. An gane wannan? Waɗansu kuma suna gani cewa saboda inna Allah idza harrama shay'an harrama thamanahu, in Allah ya haramta abu ya haramta cin kuɗinsa, sai zama tunda an haramta cinsa, to an haramta mene? An haramta sai da shi. Amma akwai abubuwan da ya haramta a ci namansa, amma za ka iya sai da shi saboda ana wani amfanin, kamar jaki. Ado an yi ijma'i akan haramun ne cin jaki, amma ya haramta sai da jaki? To amma wanda ka san da cewa zai ci jaki ne, ya halatta ka sayar masa? To kamar haka ne maciji. An fahimta? Don wani ya ji wannan karatun da muka yi ne na maganar maciji, sai ya ce shi yana tafiya sai da motarsa, sai ya taka kan katon maciji irin mesa din nan, wanda kuma yana da tsada, shi ba mai farautar maciji ba ne. Amma daga baya ya taka kan sai ya kasa tafiya, yanzu ya kasa jama, shikenan sai ga wasu kuma dama masu irin neman su saya din nan ne, suka ce masa in suka je suka yi jinyarsa zai warke. Nawa zai sayar musu? Ya ce su nawa za su saya? suka ce 50,000 yanzu 50,000 a banza yace ku kawo da sauri su suna sauri su tafi kada mai yace yafi haka yawa su bayan ma yana sauri ya tafi kar su ce shine yace mun ya halatta nace kaje ka ci kudin ka ba ci za su yi ba in ka ga irin wannan waɗanda za su je su kiwata ne ko su yi wani abu da shi ba ka wannan babu laifi fa kuluhu hani'an mari'a an fahimta ko to wannan shine malam yake mana bayani wannan karatun da na yau da naje duk tafiya tare da bayani ne saboda tsayinsa asali farauta a musulunci ta halatta farauta tana daga cikin mafi tsufar sana'a ta dan adam domin an fara ta tun farkon dan adam dan tun zuwan annabi adamu alaihi salam ya fara farauta saboda in dai zai ci nama ta ina zai samu ana fahimta ko ta ina zai samu dole sai da farauta shi yasa farauta ta zama yadda dan adam ya dade haka kuma farauta ma ta dade da farauta da noma suna daga cikin da kuma kiwo suna daga cikin mafiya dadewar sana'ar dan adam to amma mu yanzu anan yawanci farauta ta zama wani abu amma a kasashe da yawa suna daukar farauta a matsayin abu ne na sha'awa kamar kasashen larabawa a jikin su yake fita aje ayi farauta har da manya-manyan sarakuna za su fita su je su yi ko dan tsuntsu ɗaya ka samu ka kama ko da baci zaka yi ba shi dai yana sha'awar a ce yaje kamar yadda mutum yake iya jin sha'awar yaje yi su ya kama kifi in ya so ya ba wasu su su ci to wannan duka ya halatta ba laifi bane an fahimta kuma abinda duk ka farauto da niyyar farauta da za a ci za a iya ci amma in ka je da niyyar kana koyon seti ne aka koya maka kan tsuntsu sai ka harba ka kashe to wannan ba za a ci ba ana fahimta da kyau dalilan da suka nuna halaccin as-sayyid dalili ne na al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malaman musulunci ba wanda ya saba akan wannan Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi Allah yace suna tambayar ka me ya halatta a gare su Allah yace ka ce da su duk abu mai dadi mai amfani ga dan adam ya halatta ku ci ko menene in yana da kyau a jikin ku sannan kuma ba mai cutarwa bane to ku ci ko menene ya halatta a gare ku wa ma 'allamtum min al-jawarihi haka kuma abinda kuka samu ta hanyar dabbobin da kuka musu koyarwa al-jawarih wato sune dabbobin da ake ce musu abin nan al-kawasib dabbobin da suke iya zuwa su nemo waɗanda zaka iya sa su yi maka aiki musamman kuma dabbobin da ake sa su je su yi farauta shine al-jawarih to amma asalin ma'anan al-jawarih shine al-makasib duk abin da ke iya nemo maka abu wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar bi ma'ana ma kasabtum to shine Allah yake cewa duk abin da dabbobi suka saman muku mukallibina irin wanda kuka rike su a matsayin kare an gane tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah waɗanda kuke koya musu abin da Allah ya koya muku da wannan ayar aka dogara da cewa ya halatta kaci fakulu mimma amsakna 'alaykum duk abin da suka kama muku kuci sai nuna ya halatta cin kayan farauta yadda Qur'ani ya faɗa wadhkuru ismallahi alayhi ku dai ku ambaci sunan Allah akai ha kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yawa hadisin Abu Hatim wanda zamu zo mu ji Adi ibn Hatim zamu zo mu ji da kuma hadisin Abu Sa'laba al-Khushani da sauran hadisi da yawa da suke tabbatar da wannan suna nuna cewa farauta ta halatta kuma tana da asali a musulunci kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya ci abinda aka farauta in aka yi farauta aka bashi yana ci idan yana sha'awa jiya mun ce bai ci damo ba amma an harbi wani tsuntsu aka yanki bangare aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci an gane ko to malam sai ya ce kullu ma amkana dhabhuhu min as-sayd lam yubah illa bi dhabhihi dukkan dabbar da zai yi a yanka ta ko da dabban nan daga cikin dabbobin da ake farautar su ne to ba za ta halatta ba sai dai a yanka asali akan dabba kafin a ci shine sai an yanka. Amma yana iya halatta idan ba a samu damar yankawa ba a farauce ta kuma a ci a haka idan farautar ta cika kaidojin da zamu ji. An fahimta ko? Wa ma ta'azzara dhabhuhu, amma duk dabbar da yanka ta ya gagara, fa mata bi aqrihi, sai ya zama dabbar ta mutu sakamakon sukarta ko yankarta da aka yi ta hanyar farauta. Halla, to wannan ta halatta ana iya ci, ba za ka iya samun ta ka yanka ba, don ba za ta tsaya ba, sai ka harbe ta kai bismillah kafin ka isa ta riga ta mutu. Ba za ta tsaya ka kama ta ba, ko kai in ka bita ba za ka iya kama ba, zo mo ne, sai ka sa karenka sai bita da gudu, sai kai bismillah lokacin da ka saki karen ya je ya danne ya buge ya cije ta garin waye kafin ya kawo maka har ta mutu. An fahimta? Ya riga ya karce ta da haƙorinsa, jini ya fita, sai ka ci kayanka. Kuna fahimta? Ba dukan ta yi kamar yadda muka faɗa jiya sai zama ta daki bishiya ko ya gwara ta da kansa sai ta mutu ba, a'a, ya karce ta da haƙorin, saboda duk dabbar da take farauta da haƙorinta da fika su ne irin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ci, ko kullu zinabin min as-siba, kare yana ciki, kyanwa tana ciki, in za ta iya abin nan ana yi da zaki da sauran dabbobi irin waɗannan. Sannan haka kuma dabbobi na tsuntsaye waɗanda su kuma suke farauta da faratansu, an gane, kamar hankaka, kamar shaho, kamar shirwa, kamar mikiya, waɗannan duk ana iya samu wanda za a musu training su je su yi. To in ka sa shi ya je ya kai hari wa dabbar, ya danne ta, ya karce ta, ya ɗauko kafin ya kawo ko kafin ka zo har dabbar ta mutu, ya riga ya karce ta, shikenan za a iya ci. An fahimta? Shine Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum, abinda suka kama muku kuna iya ci. An fahimta ko? Malam ya ce ya halatta bi shurutin sitta, amma sai ya cika sharuɗa guda shida. Sai ya cika sharuɗa guda shida kafin a iya ci. Menene waɗannan sharuɗa? Ya ce zakarna minha salasatan fi zakka, mun faɗi guda uku daga ciki a cikin babin yanka. Ka ga nuna akwai alaƙa tsakanin wannan babin da wancan kenan. An faɗi guda uku sai sun cika. Waɗancan guda uku da aka faɗa su ne mai da mai. Na farko ahliyatul muzakki, ya zama wanda ya yi yankan ya cancanta. Idan wanda ya yi farautar wanda bai cancanta a ci yankansa ba ne, to ba za a ci ba. Kuna fahimta? Na biyu shi ne an yi zikurasmallahi alai, ya zama ya ambaci sunan Allah a kan yankan. To shi ma yanzu dabbar lokacin da zai saki karen ya ce bismillahi, lokacin da zai harba ko ya auna da bindiga ya harbi ya ce bismillahi, an ji wannan? Sannan abu na uku shi ne al'alatul muzakkatu biha, ya zama abinda aka yi yankan ya cika sharaɗi, shi ne zama abu mai kaifi ko abu mai tsini wanda zai iya yanka abun, ko kuma dabbar ta zama ta karce shi. Kaga an faɗi sharuɗa guda nawa? Guda uku a can. Yanzu a nan kuma zai ƙara maka sauran guda uku. Menene zai ƙara? Shi ne warrabi'u, na huɗu, an yakuna aljarihu sa'idu mu'allaman, ya zama abinda aka tura yayi wannan farautar an koya masa farauta. Saboda Allah ya ce tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, waɗanda kuka koya musu yadda ake yin farauta. Duk dabbar da bata iya farauta ba, ana ganewa, bata san farauta ba, ta je ta kashe ba za a ci ba. Sai dai in dama dabbar tana farauta ko kuma an koya mata yadda ake farauta. Saboda akwai hanyar da waɗanda suka ƙware suka san yadda ake koya musu. In ka koya mata ta iya, sai ta yi maka farauta, to za ka iya ci ko da dabbar ta mutu. Amma idan ba ka koya mata ba, ta je ta buge, to za a iya ci ne kadai idan ka samu kayanka. Don haka ka ci ne ya halatta saboda kayanka, ba saboda an yi farauta ba. An gane wannan? Wa huwa dabbar da ake cewa an koyar da ita, ita ce ma yastarsilu idha ursil, wanda yake tafiya idan an aike shi, wa yujibu idha du'i, yake iya dawowa kuma ya amsa idan an kira shi. Duk dabbar da in ka sake ta kace kama, za ta tafi. In kuma kace tsaya, za ta bari. Dawo za ta zo. to shikenan ta zama ba wai dole sai in ta iya tactics din kamun ba ya zama dai da umarnin ka za ta yi aiki amma inda umarnin kanta ne to wannan bai tabbata cewa za ta iya ci ba me yasa saboda hadisin Abu Sa'alaba Al-Khushani yace nazo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana bi ardi saidin asidu bi qausi wa asidu bi kalbi al-muallam ya rasulullah ni ina garin da ake farauta kuma farauta tana ci a garin wata rana ina yin farauta da mashi wata rana kuma ina yin farauta da kare na wanda na koya mata wa asidu bi kalbi alladhi laysa bi muallam ina kuma yin farauta wani lokaci da karen da ba a koya mata farauta ba fa akhbirni ma yasluhu li koya mun menene abin da ya dace wanda zan iya ci da wanda bazan ci ba fa kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi amma ma zakarta annakum bi ardi saidin cewa da kai kuna garin da ake yin farauta ku ci gaba da farautar ku fa ma sitta bi qausika wa zakarta smallahi alaihi fa kul duk abinda ka farauce shi da mashinka wanda kuma ka ambaci sunan Allah yayin harba shi kana iya ci wa ma sitta bi kalbikal muallam duk abinda ka farauce shi da karenka da aka koya masa wa zakarta smallahi alaihi fa kul kuma ka ambaci sunan Allah akai lokacin sakin za shi ma kana iya ci koda dabbar ta mutu wa ma sitta bi kalbika alladhi laysa bi muallam amma duk abinda ka farauce shi da karenka da ba a koya masa farauta ba fa adrakta zakatahu ka samu dama ka yanka fa kul to kana iya ci yana nufin in baka samu dama ka yanka ba ya mutu to ba za ka ci ba hadisi ne muttafaqun alai an fahimci wannan malai ce wa yu'tabaru fil kalbi wal fahdi khassatan ana kuma la'akari da cewa idan fa kare ne wannan dabbar farautar wal fahdi ko kuma zaki ne mai abun farautar khassatan akan su su din nan na musamman annahu idza amsaka lam ya'kul cewa in ya kama fa ba zai ci ba domin idan ya fara ci fa inna ma amsaka li nafsihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda zamu ji a nan gaba in kare ya kama sai kaga ya fara ci to karka ci wannan nasa ne dama ba don kai ya kama ba don in ya kama maka tunda an koya masa zai yi biyayya ya kawo ba zai taba ci ba ya san wannan ba nasa bane haka kuma zaki duk waɗannan dabbobi na ƙasa idan su suka kama ba su ci ba suka kama ka zaka iya ci amma koda kai bismillah kuma kai ka aike su in kaga sun fara ci to suna jin yunwa su riga ka ba ka wannan ba naka bane ana fahimta da kyau wala yu'tabaru zalika fi ta'ir amma ba a dora wannan sharadin akan tsuntsu idan tsuntsu ne ka tura ya maka farauta saboda shi koyarwarsa tana da wahala kare kuma yana da sauki ana iyawa to shi kan wannan bai da dabi din cewa dole sai in bai fara ci ba wannan shi koda ya fara ci kana iya ci an gane saboda shi baya da tarbiya da rikon kan da zai iya sa a ce ya bari dole zai dan caccaka shi ma ya ci nasa rabon in yaso ya kawo maka asani na biyu an yursilahu sa'idu li sa'id sai ku dan gyara a wurin ku ba mamaki ba haka bane ko an yursilahu as-sa'idu li sa'id ya zama shi mafaraucin shine ya aika shi ya je yayi farautar sharadi na biyu kenan in ka hada da guda ukun da hudun da aka faɗa yanzu ya zama nan nawa kenan na biyar ya zama shi ya aika shi ya je yayi farautar fa in istarsala al-kalbu bi nafsihi idan karen shi ya tura kansa shi ya aiki kansa akan zai je yayi farauta lam yubah saiduhu to duk abin da ya farauto bai halatta a ci ba kun gane wannan sharadin kuwa sharadi na bayan da muka faɗa shine ya zama mai an koya masa to yanzu bayan ka koya masa ai akwai lokacin da zai yi kaudi ya je da kansa baka aike shi ba ko ya je nemo nasa to duk dabbar da ita ce ta je ta yi farautar ta ba ita ka aike ba kai ka aike ta ba komin koyarwar da ka mata ba za ka ci ba sai wanda ka aika da kanka da niyyar ta je ta farauta ko menene ta samu banda kai a cikin nata ne ko ka basu yin mushe su cinye sai ya zama kai ka aika ta as-salis wanda zai zama shine as-sadis ko sharadi na uku wanda in ka hada da wadancan uku na baya ya zama yanzu shine na shidda ko an yaksida saida ya zama yayi nufin ya kudiri aniyar yin farauta ne lokacin da ya aika shi sharadi na hudu da muka fada anan wanda shine na daya ya zama an koya masa sharadi na biyu ya zama aiken sa akai ba shi yaje don kansa ba sharadi na uku shine lokacin da aka aike shi an yi nufin an aike shi don farauta ne don yana iya zama an koya masa yana iya zama an aika shi ne amma ba don farauta aka aika shi ba an aika shi ne je ka kamo wancan ba da niyyar farauta ba to wannan ba ba za a ci ba in ba da niyyar farauta aka aike shi ba a gane ko alamar cewa don farauta ka aike shi ne kai bismillah kai kuma niyyar ya kama ne amma ka tayi kuma ai ka iya aikan sa kai ka kora shin amma don ya je kori abun ne ba so kake kama ba shi kuma sai ya je kamo to ba za ka ci ba fa in arsala sahmahu li yusiba bihi gharaban inda mutum zai sa kibiyar sa ya auna akan yana so ya harbi wani abu ne ya seta wani target ya sa zai harba au kalbahu wala yara saidan ko kuma ya tura karensa don ya je yayi wani abu shi bai ga abun farauta bai ga zomo ba lokacin da ya zo harbi ko bai ga zomo ba lokacin da ya aiki karensa ya aiki karensa don ya je kori birrai a gonarsa karen shi kuma ya dauka an aike shi ne don ya je ya farauto wancan zomon shi ya ga zomon shi kuma wanda ya aika shi bai ga zomon ba ko ya zo yin seti yana so ya harbi gada kuna fahimta sai bai samu gadar ba sai ya samu me sai ya samu zomo ko kuma yana so ya harbi wata bishiya don ya gwada seti sai ya harbi tsuntsu akan bishiyar kun ga ba tsuntsuri ba tsuntsuwar yayi niyya ba ba wannan zomon yayi niyya ba wala yara saidan shi bai ga wannan abun ba wanda shi ya harba ko shine karensa ya kamo fa asaba saidan sai ya samu abun farauta lam yuba wannan ma bai halatta a ci ba kun gane sharuɗan nan duka yawa sai ya zama a nan ƙarshen nan yayi niyyar farautar abun ne idan ba niyyar farautar sai ba ko da an kamo shi ba za a ci ba wa mata sharaka fi saidi ma la yubahu qatiluhu mislu an yusharika kalbahu aw sahmahu kalbun aw sahmun la ya'lamu mursilahu aw la ya'lamu annahu summi 'alayhi mala yace duk lokacin da sharaka fi saidi ma la yubahu qatiluhu wani abun daban wanda shi idan ya kashe abu abun bai halatta a ci ba a matsayin abun farauta sai ya hadu da wanda ya halatta a ci nasa suka yi tare misalu an yusharika kalbahu misali shine a samu wani karen daban ya hadu da karensa wancan karen shi bai halatta a ci nasa ba shi kuma nasa ya halatta amma sai suka kashe tare da wanda shi ba a masa training ba aw sahmun ko kuma yasa kibiya an gane ko wanda wannan kibiyar sai ta hadu da kibiyar wani wanda shi kuma bai yi bismillah ba shi kuma ya bismillah sai suka harba tare ana gane maganar la yu'lamu mursilahu ba a san wanda ya harbo waccan kibiyar ba sai suka hadu da shi tare da tasa kibiyar ko ba a san wanda ya sako waccan karen ba sai suka hadu suka kashe tare da nasa aw la ya'lamu annahu samma alaihi summi alaihi ko kuma bai sani ko kuma ya san wanda ya turo waccan karen amma bai san waccan yayi bismillah ba ko kuma wancan ba ma musulmi bane wanda bai halatta a ci yankansa bane an gane aura mahu bi sahmin masmumin ko kuma ya harbi wannan dabbar da kibiyar da an sa mata dabhi a jiki yu'inu ala qatli wanda wannan dafin shi ya taimaka dabbar ta mutu ba harbin kibiyar ne ya kashe ta ba aw gharika fil ma'i ko kuma dabbar bayan ya harbe ta tana kokarin gudu sai ta fada a ruwa sai ta mutu aw wajada bihi atharan ghayra athari sahmi ko kuma ya samu dabbar sai ya ga dabbar tana da wani raunin daban banda raunin harbin da ya mata ya harbe ta kuma sai ta je ta daki wata itaciya sai itaciyar ta mata rauni wanda wannan raunin ya taimaka wajen mutuwarta. An gane ko? Awil kalbi ko kuma raunin wannan karen ba shi kadai bane, har da raunin wani karen ko raunin wani abu daban bayan karen ya dake shi, yahtamilu annahu mata bihi, wanda zai yiwu a ce wannan dabbar ta mutu ne sakamakon wancan abun ba nasa din kadai ba. Lam yahilla, wannan ma bai halatta a ci ba, duk wannan da kaji an faɗan nan. A gane wannan menene na farko wanda bai halatta ba? Shine idan dabbar da ka tura ta yi farauta ta haɗu da dabbar da ita bata cancanci a cinata ba, ta haɗu karenka ya haɗu da karen da ba a masa training ba, kaga wanda ba a masa training ba bai halatta a ci ba don bai cika sharadi ba, ko karenka ko kuma kibiyarka ta haɗu da kibiyar wanda bai yi bismillah ba, kuma ta yiwu kibiyar wancan ɗin ita ce ta kashe dabbar, kibiyarka ba ita ta yi kisan ba duk da tare suka haɗu. Idan kibiyarka ce ta yi kisan ko da wata ma ta shigo ba ta hana ci ba, kuna fahimta? Idan karenka ne ya yi kisan ko da wani ma ya taya shi amma naka ne ya yi kisan, ana fahimta? To wannan ya halatta a ci. Amma karenka sun haɗu da wani wanda ta yi wancan ne ma ya fi taimakawa aka kashe, ko kuma a jikin kibiyarka akwai dafi wanda dafin ne ya taimaka dabbar ta mutu, ba wai tsananin harbin ne ya kai ta mutu ba, dan harbin da ya mata dan kadan ne karta kawai yayi wanda bai kai ta mutu ba, amma dafin da ya shiga jikinta sai ya shiga jininta ya kashe. To duk waɗannan abubuwan waɗanda su ba su cancanta ba a iya yin farauta da su, to su sun sa dabbar ba ta halatta ba. Kun gane magana? Mala ya ce duk wannan abin da ka ji nan limarawa Adi ibn Hatim, saboda hadisi ne wanda Adi ibn Hatim ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka almuallam, idan ka aiki karenka wanda kai wa koyarwa, wa zakarta ismallahi alaihi, kuma ka ambaci sunan Allah akan wannan kare yayin aika ji, fa amsaka alaika, sai ya kama maka abun farauta, fa adraktahu hayyan, sai ka samu wannan dabbar tana da rai, fazbahu, to ka yanka kayanka daga baya ka ci. Wa in qatala, in kuma har ya kashe dabbar, wa lam ya'kul minhu, amma bai ci komai daga ciki ba, fa kulhu, nan ma kana iya ci, fa inna akhdhal kalbi lahu zakatun, domin kamawar karen nan kamar yankawa ne, don haka in ka zo saken sa kawai kai bismillah yana kamawa kamar kai ne ka yanka. Fa in akala fala ta'kul, amma in ya fara ci karka ci, fa inni akhafu an yakuna inna ma amsaka ala nafsihi, domin ina jin maka tsoron ba mamaki da kaga ya fara cin nan dama don kansa ya kama ba don kai ba, don haka tunda akwai wannan tsoron to kar ma ka gwada. Wa in khalaqa hakilabun, amma idan an samu waɗansu karnukan da suka haɗu tare da naka, min ghairiha, wanda ba karnukan ka da kai musu training ba, fala ta'kul, to karka ci, fa innaka innama sammaita ala kalbika, domin lokacin da kai bismillah ai bismillar ka akan karen ka kai, walam tusammi ala ghairihi, ba kai bismillah ba akan wani karen daban. Wa idza arsalta sahmaka, haka kuma idan ka saki kibiyar ka, fadhkur ismallahi alai, to ka ambaci sunan Allah akai. Wa in zaba anka yawman, idan abinda ka farauta ka harbe shi sai aka kwana guda baka ganshi ba, kana ta neman ta ina yaje ya mutu ko ta ina ya buya, aw yawmaini ko kwana biyu, walam tajid, kuma walam tajid fihi illa athara sahmika, baka samu komai a jikinsa ba sai gurbin raunin da kibiyarka ta masa ko raunin da karenka ya masa, ba komai sai wannan, shi yasa sanadiyar mutuwarsa kai ne kawai baka ganshi ba. Fakulhu, in shi idan kana so kana iya ci, in baka ji kyama ba kenan tunda har ya riga ya kwana, in kana so a haka ba laifi bane kana iya ci. Wa in wajadtahu ghariqan, amma in ka same shi ya riga ya mutu a cikin ruwa, fil ma'i, wato ya abin nan ya fada a ruwa ya mutu, fala ta'kul, to nan ba za ka ci ba, fa innaka la tadri, domin anan kan baka sani ba, al ma'u qatalahu, ruwan ne ya kashe shi, aw qatalahu sahmuka, ko kuma kibiyarka ce ta kashe shi. A wannan kan komai ya fito fili ko? Maganar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Mun gama da wannan babi, sai babul muttar, amma kafin mu gama wannan babi jiya nayi kuskure yau zan gyara kuskure na kuskuren da nayi shine lokacin da nake magana akan batun yin farauta da bindiga sai nace yin farauta da bindiga idan aka kashe dabba da bindiga ta zama al-mauquza baka ba za a ci ba sai dai an samu an yanka wannan kuskure ne wannan fatawar ita ce fatawar farko lokacin da bindiga ta fara samuwa kafin malamai su yi dirasar ta amma daga baya malamai sun yi dirasar ta wanda daga baya ma ya zama ijma'i ne na malaman musulunci cewa duk dabbar da aka kashe ta da harsashi domin harsashi irin na da ba irin wannan bane mai tsini ana fahimta harsashin da suke amfani da shi kamar na tabo ne wanda shi bai da wannan sai zama kamar yadda zaka jefe shi da dutse ne amma duk abin da zai zama yayi tsinin da zai iya karta ko ya yanka kaga wannan ai ya zama muhaddar ya cika sharadin da aka sa don haka duk wanda ka harba da bindiga shi ma kana iya cin kayan ka inda kai bismillah yayin harbawa an fahimci wannan gyaran Allah ya sa mu dace babul mutbar babi akan mutbar shine mutumin da ya shiga halin niyas mutumin da ya shiga cikin hali na tsanani mutumin da ya shiga cikin halin matsuwa ka san matsuwa tana iya kai mutum kowane irin yanayi kisa babin ittirari babi ne da yake bude saboda wata ka'ida ta musulunci idza zaqal amru tasa wa idza tasa'da karkashin fadin Allah ta'ala fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra duk wata wahala tana da sauki duk wata wahala tana da ƙarin sauki sai zama a cikin kowane wahala guda daya ana samun sauki har guda biyu saboda kar mutum ya zo ya shiga tsananin da ba zai iya komai ba kuma a ce shari'a ta ƙara matsa masa ita shari'a asali idan abu yana da fadi sai ta matsi saboda ka tsaya ka bi abu akan doka amma in yayi in ta matsi in abu ya matsi kuma sai ta bude saboda ka samu inda zaka fita haka shari'a take idan abu yana bude sai shari'a ta matsi saboda karka je kai abinda ba daidai ba karka wuce gona da iri kuma don ka san akwai doka akan ka amma in ka shiga matsi kai da kanka sai shari'a ta bude don ka fita wannan shine ma'anar ittira wannan babi babi ne wanda yake iya kai ka ai komai shine babin necessity law of necessity kuma bai san doka ta maganar boundaries ba ko menene idan necessity ya sa ana fahimta to yana iya sa a halatta maka abinda da haramun ne kaga dadin shari'ar musulunci kenan dama ko a hankali ya dace a ce doka za ta iya sauwaka wa mutum a inda baya da wata hanya sai dai ya amfani da haram din in ba haka ba rayuwar ma ba za ta yi ba ballantana a samu halal din to bari ku ji abin da ke cikin wannan babi wa manitturra fi makhmasatin duk wanda ya shiga cikin tsanani na takurar da yunwa ta masa tsanani shine makhmasa bi ma'ana almaja'atu shadida tsananin yunwa ta kama mutum falam yajid illa muharraman bai samu komai da zai iya ci ba sai abinda haram ne a ci shi falahu an ya'kula minhu ya halatta mutum ya ci daga wannan abun amma gurgudun ma ya suddu ramakahu abinda zai iya rike rayuwarsa da shi abinda yake nufi da saddu ramak shine toshe kofar da za ta iya sa a ce a mutu a toshe kofar don kar a mutu shine saddu ramak abinda yake nufi da ar-ramak shine al-quwwa ko kuma al-ruh to bi ma'ana al-muhafazatu ala ar-ruh wal qiyamu ala hizbil quwwa mutum ya rike iya dan karfin da yake da shi yanzu don kar a rasa kwata kwata shine ma'anan saddur ramak to mutum yana iya ci abinda zai sa ya dan samu karfin da zai iya ci gaba da rayuwa an gane ko to amma anan malamai suke cewa na farko mutum ya zama ya shiga cikin lalura ne to me yake lalura kasan mu yanzu ana da sauki kuma ya ce lalura ce lalura ita ce abinda za a iya sa a rasa rai ko a rasa abinda ke da alaka da rai shine kamar lafiya kamar gaba ana fahimta ko abinda zai sa a rasa abinda rayuwa bata tabbata she da shi kamar dukiyar da idan an rasa ta zai iya taba rayuwa to ita ma wannan dukiyar tana cikin lalura ana fahimta ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma mutunci duk yana cikin lalura annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kawo hari ga ranka aka yake shi koda zaka mutu ko shi zai mutu duk wanda ya kawo hari ga dukiyarka ka yake shi koda zai kai ga ka mutu ko shi ya mutu duk wanda ya kawo hari ga mutuncinka ko mutuncin iyalinka ka tsare shi koda abun zai iya kai ga kai ka mutu ko shi ya mutu wannan sune lalura wannan abun guda uku da rai da dukiya da me da mutunci saboda waɗannan abubuwa rayuwa ba ta yiwuwa sai da su ko ya zama rayuwar koda ta yiwu ba ta da amfani ce sai Allah ce wala tutsufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman saboda rayuwar ku da idda dukiya take tsayuwa haka kuma mutunci wani akan mutuncin sa zai ji gara ma da ya mutu kwata kwata daga rayuwa ba ta da amfani to waɗannan abubuwa guda uku waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne akan ka taba na dan uwanka inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram haramun ne ka taba na dan uwanka sai da izini sai ta hanyar da doka ta yarda da shi to waɗannan abubuwa guda uku suna iya sa mutum ya shiga lalurar da zai iya taba abun haram ana ganewa ko to shine ya bada misali da kamar mutumin da ya shiga cikin tsananin yunwa ka san ba za ka gane bala'in yunwa ba sai ka taba jin irin wannan yunwar galibi daga cikin mu godewa Allah baka san menene asalin yunwa ba wallahi baka san ta ba wallahi saboda in babu a gidanka akwai a gidan wani ka godewa Allah akwai mutumin da zai iya shiga cikin hali wanda zai sa rashin abinci ko rashin ruwa ya sa yana ji yana gani har ya mutu a yanzu haka mutane da yawa in kana jin labarin waɗanda suke bi cikin Sahara daga ƙasar Niger da ƙasar Mali da ƙasar Libya akan suna so su je Turai ko kuma waɗansu daga cikin su ma tijarar su ta halal neman abincin su yasa za su shiga su je mota ta ɓaci musu sai da za a iya yin tafiyar kwana uku a cikin rairayin hamada ko wanda za a yi sati ana tafiya a cikin Sahara saboda kun san yadda Sahara desert tamu ta nan Afirka take da girma in ka hada da ta nan daga nan bangaren mu na West Africa zuwa wanda ta shiga har zuwa East Africa abinnan zuwa North Africa bangaren Algeria bangaren wannan wani fili ne na Allah Ta'ala wanda ba wanda ya san hakikanin sa sai Allah so da inda dan Adam ne ba zai iya rayuwa a ciki ba to mutane su kan je za su tafi wani abu na halal din su shi kuma hanyar abincin sa kenan mota ta baci ko jirgin sama ya hadari su fado kasa ana fahimta kuma ya zama ba service ba komi haka yana ji yana gani har ya mutu ana fahimta shi yasa ka godewa Allah ba mu san irin wannan yunwar ba amma an yi irin ta a zamuna da yawa amma wallahi ba su yi kuka irin wanda yanzu muke kuka ba yana ɗaya daga cikin matsalar mu a yanzu godiyar Allah ta takaita arzikin Allah kuma ya yawaita amma duk ba ma gani yanzu waye ne daga cikin mu za a ce tun da safe har a wuni har a sake kwana bai ci komi ba kuma saboda bai samu bane ko a wurin kansa ko a wurin wani ya rasa kwata-kwata yana da wahala wallahi amma a da yana da yawa wani Balarabe a san Saudi Arabia yana daga cikin masu arziki yanzu yana yawan kuka yana cewa arzikinsa bai masa amfanin komi ba yana da wasu manya-manyan gine-gine na hotel a kofar masallacin Madina shine yake cewa babban abin da yake bashi bakin ciki shine mahaifiyarsa yunwa ce ta kashe ta wallahi lokacin ana tsananin wahala da talauci a Saudi Arabia battijo ne yanzu ce mahaifiyarsa yunwa ku tuna da lokacin da Nana Aisha take cewa wata mace ta zo da ƴaƴanta tagwaye guda biyu ba abin da za ta basu tana jin yunwa Nana Aisha ta kawo dabino kwaya uku ta bata ai ta bata ita ma bata da komi dabino ba kwaya uku sai ta ba yarinya ɗaya ta ba ɗaya ta ɗauki ɗaya za ta ci sai ƴaƴan suka fara kuka sun cinye nasu ta ƙara musu sai ta raba ta sake ba su saboda uwa tana iya wannan haƙurin ƴaƴan su rayu ita ta mutu wallahi to shine yace a haka mahaifiyarsa ta mutu ta samu wani abu da shi zai ci ta ce ka ci ka gudu ka tafi kaza ita haka ta mutu yazo ya samu ta mutu to mutum ya shiga irin wannan halin da yana gani zai mutu shine muke magana akai kuna fahimta sai ya ce ya halatta duk haramun din da ya samu ya ci in dai zai sa ya rayu shine saddun ramak anan malamai suka ce iya abin da zai ishe ka don karka mutu shi zaka ci ba wai ka ci ka koshi bayan ka ci kuma ka kara ka gyara har kai guziri wannan Allah ya ce famani turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithm ba za ka wuce har zuwa abin da zai kai ga laifi ba ana ganewa wa in wajada muttafaqan ala tahrimihi wa mukhtalafan fihi akala min al mukhtalafi fi in ka samu abu biyu daya an yi sabani akan za a iya ci ko ba za a ci ba sai ko ba a yi sabani ba to ka ci wanne wanda aka yi sabani kamar me da me ba mun yi wannan maciji yanzu ba a akwai sabani an fahimta kamar kyanwa kamar kare an samu wadansu cikin mutaakhirin malaman malikiya sun ce za a iya ci dole cewa da yawa malamai suna ce ijma'i ne cewa ba za a ci ba oho dai to ga kare ga alade wanne ka fi sani sai ka ci wanda na gida-gida ana fahimta ha kuma ga alade ga mutum akwai ikirarin da malaman shafi'iyya suke cewa za ku iya cin mutum ma mana ana maka magana kan za a mutu ne fa ku gane kar ka riƙa tunan kanka a yanzu wanda na faɗa yanzu na hamadan nan sai ɗaya ya kasa kuna fahimta sai ya mutu da ta malam saura ku biyu waye mutu a cikin ku uku nan alaramma mai jan baki ya kasa gashi masha Allah shikenan kaga a madadin ku ku mutu kafin a ce a dan samu yanda za a yi an turo su za su zo rescue kafin su zo kafin ku mutu tunda za su zo same ku sai a dan samu dan gefen da zai iya gefen da ya halatta a jikinsa sai a yanka sai a ci wannan shine malaman shafi'iyya suke magana akan ittiradin da zai iya kai wannan Allah mai kiyaye ko labari ma karkaji irin wannan amma wallahi dan adam yana iya kaiwa ga irin wannan to shine malamai suka ce in an samu daya an yi sabani daya ba a yi ba sai a ci wanda aka yi sabani fa in lam yajid illa ta'aman li ghairihi bihi mithlu daruratihi lam yubah lahu akhdahu idan mutum ya samu wani mutum yana da wata dukiya yana da wani abinci wanda yake tsananin bukata wancan din ma yana tsananin bukata to bai halatta ka ta'a ba don ba za ka dauki ranka ka bar na wani ba dukan ku dai duka rai ne kuke da shi ana fahimta dukan kuna cikin lalura za ku mutu amma sai aka samu abu daya sai wani yana da shi ya ciro to ba za ka kwace nasa kai don karka mutu ba saboda shi ma ai zai mutu to gara kai ka hakura ka mutu wa in kana mustaghniyan anhu amma in shi ba cikin lalura yake da shi ba akadahu minhu bi thamanihi sai ka karba ka ce za ka biya ku yi ciniki ya baka ka saya fa in mana'ahu minhu in mutumin yace ba na sayarwa bane kuma bazan baka kyauta ba akadahu qaran ka karba da karfin tsiya wa damina lahu mata qadir sannan daga baya sai ka biya shi lokacin da ka samu dama suka ce in kai mawadaci ne amma in kai talaka ne ma ka ci kyauta fa in qutila al-muttar idan garin kokarin kwata ka samu ka ci don karka mutu har ya kashe ka fa huwa shahid kai mutuwan shahada saboda wannan dukiyar ta zama kamar taka a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace in aka kashe ka akan dukiyarka kai mutuwan shahada wa ala qatilihi damanuhu kuma wanda ya kashe shi nan sai ya biya idan kisan ganganci ne sai an masa kisasi sai dai a kashe shi idan kuma kisan kuskure ne sai ya biya diya wa in qutila al-mani'u idan kuma wanda yake hana wanne garin kokawa sai ka kashe shi kafin ka samu ka ci kuka yi kokawa har ya mutu fala zamana fihi ba komai ka kashe banza kuna bayinka ka kwata da karfi don ya zama dukiyarka a lokacin saboda karka mutu ne wala yubahu tadawi bi muharram amma ba a yin magani da abu haramun wala shurbul khamri liman atish ha kuma ba a shan giya ga wanda wai tsananin kishin ruwa ya sa shi ya sha waɗannan abubuwa guda biyu ba a yin maganin lalura da su shine ba a yin magani da haram wannan shi ma za mu gyara abin da muka faɗa a baya akwai malaman da suke gani ya halatta to amma dogon bincike na daga baya ya sa na gano cewa waɗanda suka ce ba a magani da haram sun fi dalili saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace la shifa'a li ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sa warakar al'ummata akan abun haram ba sannan ya fara cikin wani hadisi inna Allah lam yaj'al fi ma harrama alaikum shifa'an Allah bai sa maganin ku akan abun haram ba dama don haka kawai ka je ka nemi asalin magani ba magani a cikin haram in abu haram ne to kar kai magani da shi kamar najasa ana fahimta ko yaya ne kar ai magani da shi inde za a ci ne to sannan kuma ba a shan giya saboda wai tsananin kishin ruwa saboda sun ce giya ba ta kawar da kishin ruwa ana fahimta amma inde don ka samu abin da zai sa ka rayu ne ba wai don ka kawar da kishin ruwa ba
ka samu kadan rayu kafin a samu wani abun kana buge shikenan sai ka sha don karayun amma ba wai don kai maganin kishin ruwa ba saboda waɗanda suka santa sun ce dama ba ta maganin kishin ruwa haka ne yayi ko mallan ya ce wa yubahu daful ghusati biha amma ana iya amfani da giya domin kawar da makara idan wani abu ya makare ka a wuya ko wani abu ya makale sai ka sheka kurba domin abun ya wuce don karka mutu wannan ana iyawa idza lam yajid ma'an ghayrahu in bai samu wani abun ruwa da zai iya kawar da abun ba sai giya ai karatu ya ce ka ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.